daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 16. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Inda za ku ji cewa wata kungiyar matasa a Jihar Plateau Nigeria na ci gaba da neman mafita domin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma.
Kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da Hausa ko kuma hug da fulful day. Suna ciyar da shanukansu a wurin kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau.
Za ku ji martanin da makiyayan suka mayar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger domin jin takaddama da ta kauri a tsakanin wata kungiyar haɗakar 'yan majalisun dokokin ƙasar. Sannan Maryam Daudu za ta shigo da shirinta na kallabi. Baya ga sharhin jaridun Amurka da muke tafa da shi. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Laden Ibrahim Ayawa wanda zai karanto muku labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Kungiyar NAD da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama 10,012 a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikatan na jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati. An tilasta mu ne mu dumfari kotu domin ta kawo mana ɗauki, in ji sakataren ma'aikatan jinya da ungozomanci Enoch Dongo. Ya faɗi haka ne ko a jiya Alhamis. A ranar Litinin ɗin wannan satin ne dai ma'aikatan na jinya suka tafi yajin aiki inda suke neman ƙarin albashi, samar da kayayyakin aiki na gari tare da samar da kiwon lafiyar ƙasa, samarwa kiwon lafiyar ƙasan kaso mai tsoka a cikin kasafin kuɗin ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasar na Zimbabwe ne Constantino Chinwega ya bayyana cewa muddin ma'aikatan ba su koma bakin aiki ba, to ba shakka za a mai gurbinsu da wasu domin agazawa majinyata da kuma ceton rayukan al'umma. Sai dai har zuwa jiya Alhamis, shugaban ma'aikatan kiwon lafiya Dongo ya ce kawo yanzu ba wanda ya ba su takardar sallama bakin aiki, don haka har yanzu su ma'aikatan gwamnati ne. Amma wuri ɗaya ministan kiwon lafiyan ƙasar Dr. David Perrin-Yatwa ya shaidawa a kafan yaɗa labarai na ƙasar ta Zimbabwe cewa ma'aikatan da aka kora idan suna son su sake yin aiki to sai sun sake rubuta sabuwar takardar neman ɗaukan aikin. Mataimakiyar sakatariyar aikin wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ta damu ainun da irin yanayin ayyukan jin ƙai da ƙasar Sudan ta kudu ke ciki. Akan haka ne take kiran shugabannin ƙasar da su gaggauta ganin an kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar. Bintu Keita ta yi kiran ga shugabannin gwamnatin ƙasar ta Sudan ta kudu da ma 'yan tawayen ƙasar da su baiwa 'yan ƙasa fifiko wajen tattaunawar da suke yi domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu. Ku baiwa 'ya'yanku da kuma samun rayuwa na gari, ku baiwa zaman lafiya dama da damar ceton rayuwar al'ummarku. Ta ce na damu ƙwarai da gaske da irin halin da wannan rikici ya jefa mata da 'yan mata a ƙasar ta Sudan ta kudu, domin ko ayyukan ashen da ake aikatawa ya zarce hankali musamman abin da ke nasaba da fyaɗe. Kaita dai tana jaddada kare tare da tursasawa mata ne da ake yi, tana cewa wannan batu ne na kare haƙƙin bil'adama da ma lafiyar waɗanda ake takuramawa. Ta ce wajibi ne mu duba wannan batu a matsayin abin da ke buƙatar kulawa ko da ko na wucin gadi ne, kuma mu tabbatar an samar da wani ko wasu dokoki waɗanda za su zama tamkar kariya ga waɗanda ake yawan takuramawa wato mata. McCoy Philip Wall, wanda shi ne mai kula da duk wani laifi da ke da alaƙa da fyaɗe ko kuma tursasawa mata a ofishin shugaban ƙasa Salva Kiir, ya ce gwamnatin Kiir a shirye take ta tabbatar ta bi sharuɗan bayan taron da aka sawa hannu a shekarar 2014 na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan yi wa mata fyaɗe. An bayyana Miguel Díaz-Canel a matsayin sabon shugaban ƙasar Cuba, wanda wannan shi ne karo na farko a cikin shekaru 60. Ƙasar ta mai mulkin tsarin kwaminisanci za ta samu shugaba da bai da alaƙa da iyalan Castro. Wannan ɗan taliki ɗan shekaru 57 Díaz-Canel shi ne kaɗai ɗan takara ɗaya tilo wanda ya yi nasarar samun aikin shugabancin ƙasar na wa'adin shekaru 5, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ke cewa. Sai dai wannan sabon sauyin shugaban ƙasa da ƙasar ta samu ba a sa ran ya kawo wani canji mai tasiri, domin jim kaɗan da rantsar da shi jiya Alhamis, Díaz-Canel ya alkawarin ci gaba da tafiyar da mulkin kasar kan tafarkin tsarin kwaminisanci irin na Castro. Wannan damar da ƴan ƙasa suka bayar suna fata ne su ga an ci gaba da inganta inda aka tsaya a mulkin juyin juya hali mai tarihi, inji Del Canal. Shi dai sabon shugaban shine mataimakin shugaban kasa ga bisa dukkan alamu yana da ra'ayin sassauci, abinda yasa ya zama karɓaɓɓe ga dattawan da suka samar wa ƙasar ƴanci sakamakon juyin juya hali. Del Canal ya gaji Raul Castro ne, dan shekaru 86 wanda ya mulki ƙasar na tsawon shekaru 10. Raul dai shi ma ya gaji yayansa ne Fidel Castro, wanda ya shugabanci kasar a matsayin prime minister, daga baya kuma ya koma shugaban kasa bayan wani juyin juya hali da aka yi a kasar a shekarar 1959. Kuma Fidel Castro ya saukan karaga mulki ne a shekarar 2006 lokacin da ya fara rashin lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin Siriya cewa za ta sake kai wani sabon harin makami mai guba. Hakan ko ba zai rasa nasaba da harin haɗin gwiwa na ranar Asabar ɗin da Amurka, Birtaniya da Faransa suka kai makasar ba. Sai dai mahukuntan Amurka sun ce Amurka da sauran ƙawayenta suna nan cikin shirin ko ta kwana. Mai magana da yawun ma'aikatan tsaro na Amurka Dana White ya faɗa wa manema labarai jiya Alhamis cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad tilas ya kwanda sanin cewa duniya ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba akan kowane irin dalili. Harin dai da Amurka ta jagoranta ya zo a matsayin martani ne a harin makami mai guba da ake tumar ya kashe mutane 40 fararen hula a Douma a ranar 17 ga watan Afrilu. Amurka ta ce Siriya ne ke da laifin kai wannan harin. Sai dai Siriya da kawarta Rasha sun musunta amfani da duk wani makami mai kama da wanda ake tuma Siriya ta yi amfani da shi. White ya ce biyo bayan harin da aka kai wa Siriya sai Rasha ta fara kamfe na ruɗa mutane domin ta shuka kwankwanto da ruɗani domin ɓoye wannan mummunan aikin da ake tuma Siriya da aikatawa.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wata hadakar 'yan majalisar dokokin kasar da ake kira Le Patriot ta ba da sanarwar korar wasu mambobinta da ke wakiltar jam'iyyar MPN kishin kasa a wannan kawance. Sai dai waɗannan 'yan majalisu sun ce sam ba su koru ba. Daga yamai ga rahoton wakilin murya Amurka Suleiman Mundu Barma.
Ficewar jam'iyyar MPN kishin kasa daga kawancen jam'iyyun da ke mulkin Nijar ita ce hujjar da ƙawayenta RSD gaskiya da ANDP zaman lafiya suka yi amfani da ita wajen yanke shawarar korar wannan jam'iyya daga gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Le Patriot. A cewar ɗan majalisar dokoki Hamma Asa na RSD gaskiya, daga ranar da kishin kasa ta sanar da ɗaukan matakin raba gari da gwamnatin Isu Muhammadu a hukunce, an samu canjin manufofi a tsakaninta da su.
Su mutanen kishin kasa ba su shaida muna ba na cewa lalle suna da niyyar su huta daga cikin tahiyyar da ake tare ta kama mu aiki na gwamnati na ƙasa a lokacin nan sun ka ba da sanarwa. To abun ya dame muna kai tunda mun hakikance da cewa ba za a samu kafa biyu ba, wata guda tana cikin adawa wata guda tana cikin iko, kenan dole sai an zabe guda.
Da yake mai da martani dan majalisar dokokin kasa a karkashin tutar jam'iyyar MPN kishin kasa korone masani na kallon matakin na RSD da ANDP tamkar wani wasan kara, saboda haka har gobe suna cikin gungun Le Patriot, inji shi.
To wannan ka shi ta gabaki na kuma ka shi ta gabakin da bai ƙarya gogin ragani. Patriot shine sunan partin mu mana movement patriotic Nigeria. To wannan suna da aka zama gurkin mai gidan mu Ibrahim Yakubu shi ya zana mai suna. Mu ne a da suna nan ho ba dai kare ne aka yi wa a sa mutum ba, mu babu wanda ya kawo mu na Allah ya kawo mu talakawar sun kada mu na kura su su kawo mu kenan. Wani bai tashi hakan ga ya ce ya hidda mu daga cikin gurbi.
Korone masani ya ci gaba da cewa sabanin yadda ake zato a can baya, matakin korar MPN kishin kasa daga gungun 'yan majalisar na Le Patriot wani abu ne da a yau yake zama alkakai ga jam'iyyar RSD da kawarta a NDP.
To yau meye matsalar su? Kaga dai mu a cikin wannan sabon kudurin da aka yi, in mun kace mun jaye daga cikin group su takwas sai su zage su group, amma mu ko ba mu jaye tunda group ba nasu na ba su kadai, babu wanda ya kawo mu cikin su. Amma in ba mu jaye ba kuma in sun ce su za su fita, to in sun ka fita sai sun bido da fite biyar sun cika 13 yannan su group, to mun zan musu kashin bakin tukunya ne.
To amma alamu na nunin akwai rashin fahimtar sashe na 24 na ka'idodin aikin majalisar a wajen bangarorin da ke wannan takaddama.
da muna mu 12 lalle kundin ya ba da yanci da cewa ɗan majalisa guda 8 suna iya rike wannan gungu kuma su yi aiki tare da su lami lahiya babu wani matsala. Kundi na majalisa haka ya tadana kuma bisa ga haka ne mun ka tsaya.
A makon jiya ne jam'iyyar MPN Kishin Ƙasa ta bayyana ficewa daga kawancan MRN mai mulkin Niger saboda zargin PNDS tarayya da yin kane-kane a sha'anin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 da nufin tafka maguɗi. Zargin da madugar jam'iyyu masu rinjaye ta ce shaci faɗi ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule. Wata kungiyar matasa a karamin hukumar Bokkos da ke Jihar Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya ta shiga yunkurin neman maslaha kan rikicin manoma da makiyaya da ya addabi wasu sassan kasar, inda ta kira ga gwamnati da ta taimaka ta gina wa makiyaya abin da ta kira shinge domin kiwon dabbobinsu. To sai da kungiyar mai ta Allah ta ce ba ta gamsu da wannan shawara ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Zainab Babaji.
Wata kungiya da ta damu da al'ummar Ronda Kulere a karamar hukumar Bokkos da ke nan jihar Plateau, wato Concerned Ron Kulere People, ta ba da shawaran ba da tallafi wa makiyaya ta yadda za su keɓe dabbobinsu a shinge maimakon yawon da suke yi, lamarin da kungiyar ke ganin mataki ne da zai kawo ƙarshen fito na fito da makiyaya da manoma ke yi. A taron manema labarai da kungiyar ta kira, mai magana da yawun kungiyar Macan Makut ya ce idan gwamnati za ta tallafa wa makiyaya su keɓe shanunsu a shinge kamar yadda masu kiwon kaji, awaki da aladu ke yi, zai taimaka wajen rage tashin hankalin da ake samu a sassa daban-daban na ƙasar nan.
Mun kira ƴan jaridu ne mu gaya musu cewa kullun ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru, amma dai babu wanda ya fita takamaimai ya ce to ga maganin wannan al'amari. Shi yasa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da Hausa ko kuma haga da fulful day, a ce idan gwamnati za ta bayar da dan taimako domin su dan gyara shi shingen nan ya zama da kyau, wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin, kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau. A nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su, kaga a haka kuma za mu taimake mutanen mu.
To da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau, Nura Muhammad.
Idan aka ce shinge, guri ne dan kankane wanda zai ishi shanu su kwana, irin wannan shinge ba zai yiwu ba. Kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa ranching, wanda za a ɗebi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnatin Najeriya na ce ina dajin sambisa da ake amfani da ita ake kaiwa Najeriya hari, a ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin Gwari har yau ba a samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba baiwa makiyaya ba, ba baiwa manoma ba, ba ba gwamnati ba ta amfana da shi ba.
Shiko Farfesa Yusuf Traki, wanda ke ganin matsalar tafi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya, ce wayi
waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da police da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane, to yaya za a bar mutane a ƙauyuka a zube haka ba tsaro?
Karamar hukumar Bokkos dai ta sha fama da tashin hankali da yayi sanadin rasa rayuka da dama, ciki har da na wani babban basarakin gargajiya mai daraja ta ɗaya, yayin da mutane da dama suka ƙauracewa mahallansu suke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Adalla gaida Zainab Babaji, da fatan kuma Allah zai ba mu zaman lafiya. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Zauna lafiya, kar wadansu su samu a matsala. babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani shi kallau yau lafiya
lallai
mutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi ne cigaban Najeriya
mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi
ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe 3 dare ne da minti 16 ga shirinmu na gaba
ya salamu hayya hayya salamu yan mata na zama kallabi tsakanin
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Hajiya Halima Idris, mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara ta fannin ayyukan kere-kere. A shirin namu na yau, za ku ci gaban wannan hirar, wadda Hafsat Maina Muhammad ta yi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara nan murya Amurka.
To wannan ofishi naki na kere-kere da fasahohi. Shin me kike tunani ko kuma me kike ganin wasu gwamnatocin a wasu jihohin za su koya daga wannan ofishin ganin yadda ofishin kudin wannan bangare ya ba wa matasa da mata da masu kere-kere damar su fito su bayyana irin abubuwan da suke yi
kin gani kamar ni yanzu mai wanci ina ga yamma mutane ban cika yadda da za a ce wai ayi wannan kaman abin da suke cewa empowerment programs ba a gwamnatanci
wasan tallafa wa mutane
yawanci empowerment programs aidan kiga yawanci gwamnatoci in suka zo suna cewa empowerment program
to
but abin da yafi kyau yafi tsari cewa shine wa'annan mutane mutanen da suke abu ga abin da na sani ka a ce a dauke ni daga kan shi a bunƙasa min abin da na sani in yi shi yafi haka kyau kin gane so shine mu abin da muke a gwamnatin Kaduna cewa a mutun yana film ko yana drama ko kuma yana hotuna ko yana takalmi ko yana jaka ko yana irin painting fuska makeup kenan ko masu ƴan hannu ƴan awarwar huluna da manyan riguna haka teloli da sauransu kar ka dauke mutun daga sana'ar shi a ka nuna mishi yadda zai bunƙasa sana'ar
saboda yafi iya wannan sana'a
wa abu ne kila wani ya wasu sun gada ne wurin kakanninsu to kin ga ba za ka cire shi ba to ni kullun ina kira ga gwamnatocin mu tun ba ɗan gwamnatocin Arewa misali tunda zaki ga kamar irin su Lagos su surga sun wuce ma yau ko ba kudin tallafawa na gwamnatin tarayya zasu iya zama kin ga Kano gari ne da kowa ya riga ya san duk fasaha da basira akwai mutane da yawa da suke ciki a Kano to irin wannan yana da kyau a ce gwamnatoci su office da ya shafi irin office ina a kin ga akan yi zaki ga an ce SA ta entertainment wato nishadantawa da sauransu be kai karfin abin da ya kamata ayi ba ni kaina sai da aka bani aikin naga irin girman aikin tunda yanzu ko masu takalma kadai aka baka da su kin ga suna da yawa ba a magana teloli ba a magana mata masu abinci kin gane duk irin wa'annan abubuwa da ya kamata gwamnatoci su tattara a hada karfi da karfi a arewacin Najeriya mu zo mu bunƙasa wani abu da in aka tashi in ma za a yi kaso baje koli ne ya kasance a zo a hada karfi da karfi gwamnatoci gaba daya a zo a ce za a yi wani gagarumin wani abu mu kira fararen fatan nan ko kuma in ce mutane da suke kasashen waje su zo masu hannun jari su zo su saka mana a bunƙasa ma'aikata to gaskiyar magana office din mu a Kaduna ana kokari gwamnatin jihar Kaduna tana kokari sai wannan to amma muna neman a hada karfi da karfi a gwamnatoci saboda mu muka ce canji to canjin nan ba zai yi mana ba sai mutanen da suke kasa su kansu sun habbako sun taso suna son canjin nan su ma sun bada an wuce level din da zaki ga yanzu an ce wai kai kana jiran gwamnati ta maka ya kamata yanzu dan Najeriya ya san cewa shi ya kamata ya ba gwamnati ya zai ya ba gwamnati abun kasa mashi sana'a shi kuma a nuna mashi da zai bin kasa kuma yaran mu yawanci matasa suna amfani da waya wannan waya zakai amfani da ita ka sai da abubuwa da yawa ba wai chatin ka yi bane zakai tallan abun nan dinka kuma ya zaka ga yara in ina dinki da kaza ban san leda ba to ya nemi leda iya sawa ya sa sunan shi ya manna ko sticker ya danna kin gane ya ringa ya kasa shi yadda ku da kuke nan wuri za ku ringa order
wani hoto da na gani na yana sayar ina kayan alatu ne dai haka a cikin baro kaman su a cikin kaya suit din sa kaman mai aikin banki da takalminsa a tsabtacen sa a jihar Adamawa ne irin wannan kike magana kine gyara sana'ar sa dan kowa ya ganshi yana son ya sai kaya daga wurin shi
to ai kin ga yanzu misali bari mu baki misali kin ga yanzu da kike magana baro ai ana sai da mai yalo ko ko kuma bari miki misali abinda nake fi so duniya
yalo su gyada su
ai zogal ma zan miki misali yanzu misali a ce mace a samu mata misali da suke sai da zogala sai matan nan guda biyu uku hudu biyar sai su zo su hada abin nan su suna sana'a ɗaya ne sai cikin su cikin kuma sai a nemi wasu mata masu kuli-kuli kin gane a nemi kuma mata da suke su kuma ba abin da suke sai da kamiya ku zo gaba ɗayan ku in kika tara wa'annan zaki samu mace kila 25 zuwa 30 sannan mazan su kuma me zai hana su koma gona su dinga shuka wannan zogala
suna noma
zogala kin gane so idan aka tashi matan nan ko ku kwada zogalan ku aka saka kuli gefe ga kayan miya ga me kika packaging aka sa a roba sai ku nemi napep kila a cikin ango ku ba ku rasa mai masu napep sai a dinga saka napep koda ba ku wa shi mai napep din nan a dinga cewa maybe zogala a napep misali kila abin da za a sa a napep din nan kenan yau wallahi suka yi wata
zogala fasaha dai
fasaha aka yi wata 1 2 3 zaki ga matan nan sun koma suna branch tun ina wani gari zan maki misali kamar Kaduna misali tun yana sai da ango sarki zaki fara ganin ta a tudun wada zaki fara ganin su a kaza zaki sannan wasu mata za su dauka to kin ga mutanen dama sana'a su ce amma an nuna masa yadda za su bunƙasa shi ba a dauke su daga sana'a su ba
to jama'a masu sauraro shirin namu na yau nan zai dasa aya sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar A madadin Hajiya Halima Idris da Hafsat Maina Muhammad da ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mintuna 22 na tashin hankali a cikin jirgin saman kamfanin Southwest mai lamba 1380 yadda tafiya sun mulkalau ta kare cikin tashin hankali. Labarin ya ci gaba da cewa jirgin saman kamfanin Southwest mai lamba 1380 da ya lula sararin samaniya domin kai fasinjojin da ya dauka daga birnin New York zuwa Dallas ya samu matsala a safiyar ranar Talata da ta gabata. Jim kadan bayan tashin sa daga filin jirgin sama LaGuardia cikin kasa da mintuna 30 hatsaniya da tashin hankali ta kaure a wani lamari mai tsoratarwa a cikin jirgin saman irar Boeing 737 mai dauke da fasinjoji 149 injin jirgin yayi bindiga inda ya fasa gilashin tagar jirgin wanda tsoron mutuwa ya sa fasinjojin da ke cikin wannan jirgi suka fara kokawar daukan wayoyinsu domin yin kiran bankwana ga 'yan uwa da abokan arziki jirgin yayi saukar gaggawa a Philadelphia bayan fashewar injin mutum daya ya rasa ransa amma mutane 148 babu ko kwarzane a jikinsu. Sai jaridar Washington Times ta rawaito labari mai taken Barbara Bush uwar gidan shugabannin kasa ta mutu tana yar shekaru 92. Labarin ya ci gaba da cewa fitacciyar matan nan Barbara Bush wacce ta shahara wajen iya kwalliya da farin gashi ta rasu tana yar shekaru 92. An dai tabbatar da mutuwar ta ne daga ofishin mijinta tsohon shugaban kasa George H.W. Bush. Haka kuma sanarwar ta biyo bayan sanarwar da mai magana da yawun iyalan Bush ya bayar ta cewa Barbara ta ce ba za ta ci gaba da karban magani ba sakamakon ciwon toshewar zuciya da kuma ciwon jijiyar da ke raba jini mai tsanani da ke damunta. A lokacin da take raye an yi mata kirari da Silver Fox sakamakon farin gashin kai da take da shi da kuma hangen nesa ta kuma bi bayan Abigail Adams a matsayin matar da ita kadai ta auri shugaban kasa kuma uwa ga shugaban kasa. Sai jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken baki ɗayan tsibirin Puerto Rico ya sake fuskantar matsalar wutar lantarki. Labarin ya ci gaba da cewa Bayan kwashe watanni 7 da kashe kudade kimanin dala Amurka biliyan 2 da rabi, kusan kowa da masifar guguwar ta shafa a Puerto Rico ya sami wutar lantarki har kafin wani hadarin ya faru a ranar Larabar da ta gabata, inda tsibirin ya koma fadawa cikin rashin wutar. Kamfanin da ke bada wutar lantarki a Puerto Rico ya cika bakin kashi 3 ne kacal cikin 100 na waɗanda suke baiwa wuta basu samu wutar ba. Al'amarin da aka ce shine rashin wutar lantarki mafi muni da ya taba afko a tarihin Amurka. Mazauna tsibirin kimanin miliyan 3,400 sun koma kan da hadar kasuwancin su a cewar jami'an gwamnati. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Tanimi Ino Zangon Buji. A yau ina so ku bani dama domin in tofa albarkatun bakina a gaba da kalaman da shugaban Najeriya Muhammad Buhari a birnin London na cewa matasan Najeriya malalata ne kuma ci mazaune. To dan haka ina so in yi amfani da wannan damar in tambayi shugaban Najeriya Muhammad Buhari cewa daga hawansa zuwa yanzu wanne irin kamfanoni ne wayoyin 'yan Najeriya domin su samu aikin Najeriya, domin su samu aikin yi. Wannan ita ce tambaya ta. Na gode mu da ka ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na VOA. Mai magana Muhammadu Kofar Atiku mai caji Kwalkwala Sokoto. Ina miƙa godiyata ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya nuna mana cewa shugaban ƙasarmu Baba Buhari zai koma tsaya takara. Wannan abu ya man daɗi kwarai da ni da duk 'yan Najeriya masu kishin ƙasa. Allah Ubangiji ya taimaki Najeriya, ya taimaki Buhari.
Assalamu alaikum warahmatullah. Muhammad Lawali Alhaji Damina Turba. Alhaƙiƙanin gaskiya sandar siyasa da ake cewa wasu 'yan ta'adda sun sake, alhaƙiƙanin gaskiya mu abun bai zama da mamaki ba, saboda su kansu sun kasa haɗa kansu. Saboda haka wannan abu ya zama ƙalubale a gare su. Kun za su gyara su gyara.
Assalamu alaikum Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Da farko dai dole ne mu gode ma wannan gidan radio na murya America da kuke ba mu dama muke faɗa ra'ayinmu. Allah ya saka muku da alkhairi. Bayan haka kuma ina kira ga musamman 'yan uwana matasa, yana da kyau mu rungumi harka irin ta aikin gayya wanda za mu taimaki kanmu da kanmu. A gaskiya akwai wasu ƙananan ayyuka wanda ba sai gwamnati ta mana ba, kamar irin su gyara magudanan ruwa, kwashe shara a unguwanni da ɗan nome-nomen ciyawa, da kuma gyara hanyoyin ruwanmu. To yana da kyau mu matasa mu kula da wannan wanda ba sai gwamnati ta mana ba. Mu haɗa kanmu mu yi aikin gayya, mu tsaftace al'ummarmu domin kawar da cututtuka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. Mataimakiyar sakatariyar aikin wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ta damu ainun da irin yanayin ayyukan jin ƙai da ƙasar ta Sudan ta Kudu ke shiga. Akan haka take kira ga shugabannin ƙasar da su gaggauta ganin an kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar. Bintu Keita ta yi kira ga shugaban gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu da ma 'yan tawayen ƙasar da su baiwa 'yan ƙasa fifiko wajen tattaunawarsu domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakaninsu. Ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da 15,000 a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikatan jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati.
Kuma da lagai da kai la da masu haro da aka makawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotannin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzaya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu mu da din Shila dan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo da kuma John Ellison. Muhammad Dalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.